تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باي هكا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودا ساكة سادواء وانا مسلا تشمي البركة مسلا تشنغ واللغة لكينا تشكين غلوم بوشي أجار بوشي وانا يمتشي نلاحجي yau 14 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2019. Wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin surati Taha, kuma kamar yadda muka saba kafin mu shiga karatu mukan ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka saba. Wani ya rubuto yake tambaya game da cewa shi ne yake tukin babban mota yana tafiya, sai wani mai babban mota ya raki wasu ƙananan motoci a bayansa suka da abinan da suke bayansa, kuma waɗannan motoci kuma suka daki motarsa, wasu daga cikinsu ma har suka rasu. To yaya hukuncin zai kasance, wato hukuncin kafara? Kamar yadda muka sha faɗa cewa shi kisan kuskure shi ne mutum ya yi sanadiyar mutuwar wani ta hanyar kuskure, wanda zai yi sanadiyar mutuwar wani ta hanyar kuskure, wato a samu wani kuskure ta ɓangarensa. Idan har an samu wani kuskure ta ɓangaren shi wanda ya yi sanadiyar, to wannan shi yake cewa kisan kuskure, kuma shi ne yake da hukuncin diya da kafara idan wanda ya mutu ɗin musulmi ne. Idan kuma ba musulmi ba ne, diya ce ba kafara. Saboda haka idan har shi kamar mai wannan mota tafiyarsa yake, yana duka babban mota, yana tafiya yadda ya kamata ya tafiya, a inda ya kamata ya tafiya cikin dokoki na tafiya na tuki, sai wani ya zo daga bayansa ya daki wasu suka zo suka dake shi har suka ga aka rasa abin rayuka, to wannan kaga shi ba ya da wani, a zahirin da yadda yake bayani ba ya da wani laifi shi a ciki, don shi tafiyarsa yake ta baya can abin ya faru, kuma ba zuwa ya tsaya kan hanya ba. Inda zuwa ya tsaya kan hanya, ta yadda idan wani ya zo ko bai san da shi ba ko yana gaggawa zai iya da kansa ya mutu, to kaga wannan yana da kuskure. Amma tafiyarsa yake, kuma tafiyar yadda aka ce a yi bai saba dokar wato tuki ba, haka shi wanda ya yi daki waɗannan mutane biyu har suka zo a motoci biyu har suka zo suka daki nashi motar, shi ke da kafara a kansa, ba shi ba. Sai wannan shi kuma da yake cewa za a iya amfani da kalmar rahmatullahi ko alaihi rahmatullah ga mutumin da aka san cewa ba nagari ba ne, wato wani mutumin da yake ba mutum nagari ba. Ita alaihi rahmatullah ko rahimahullah ko yarhamuhullah addu'a ce, kana addu'a ne ga mamaci Allah ya ji kansa. Ita kuma addu'ar Allah ya ji kanwa ne, ya halatta ka faɗe ta ga dukkan wani musulmi, sawa'un wanda kake wa kyakkyawan zato ne ko kuma wanda a zahiri aka gan shi ba na gari ba. Tunda rahamar Allah kowa yana bukatarta, da wanda yake mutumin kwarai da wanda ba na kwaran ba, kowa yana bukatar samun rahamar Allah, kuma kowa ya halatta a roƙa masa rahamar Allah. Matuƙar musulmi ne, ya mutu yana mumini, bai mutu kafiri ba. Wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakat. saboda haka dukkan wani wanda yake da takawa ko kuma akalla ya mutu yana mu'mini to ya cancanci rahmar Allah subhanahu wataala haka zaka iya fadarta akan kowane musulmi zaka iya ce masa alaihi rahmatullah zaka iya ce masa rahimahullah zaka iya ce masa yarhamuhullah kamar kalmar ghafarahullah ne ko yaghfiruhullah duk kalma ce batu ne na addu'a to sai tabbayar su ta biyu cewa za a iya aron kayan maraya kafin a raba gado to ban san domin duk irin wannan yana buƙatar a san wani irin kaya ne kuma wani irin aro ne kuma waye mai aron ba wai taɓa kayan maraya gaba ɗaya aka haramta ba abinda aka haramta shine taɓa kayansa ta hanyar a cutar da shi shi yasa idan aka bar maka maraya a hannunka yana da dukiya aka ce ka kula da dukiyarsa qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih aka ne maka ka gyara musu dukiyarsu ta hanyar kula da ita da mata da kasuwanci da ita dabbobi ne da kiwata su kuma ka rika daukan gurgurdan abin da yake na haƙƙinka a wannan aikin da kake yi wannan duk ba a haramta ba saboda ka abin da aka haramta shine cutar da baraya ta hanyar cin dukiyarsa ba bisa haƙƙi ba wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira ko hada dukiyoyinku da nasu don ku cuce su ce wannan babban laifi ne da haka duk abin da za ka ɗauka in mota gare shi an bar masa ka riga ɗauka kana yawo da ita ka ce aro kake yi ka ga wannan cutar da shi kake yi tunda tsufar da mota kake yi amma idan yaro ne ƙarami an bar masa mota ka ke ɗauka ka kai shi makaranta a wajen kai shi makarantar nan kai ma akwai ƴaƴanka a ciki sai kake haɗawa da ƴaƴanka da shi wannan maraya kai su makaranta kaga ka amfana da motar kuma ka amfana da maraya wannan babu laifi saboda haka abinda kake yi din shine zai tantance abin nan ya halatta ko bai halatta ba amma ko da za su dauki kayan maraya ko aro ko rance kuma ba su dace shi ba idan mutum ya yi iya kokarinsa wajen nuna wa matarsa daidai shekara da shekaru amma ta ƙi shin zai iya bin hanyar da alƙur'ani da sunna suka yi bayani ya rabu da ita to kaga wannan wata irin tambaya ce mana dukkan gado to yanzu shi wanda kake tambayar kana so ne ya gaya maka a hanyar da alƙur'ani da sunna suka ce ne kuma ka ce za ka iya bin wannan hanyar to kai ta yanzu kake tambaya za a bi ta ko ba za a bi ta ni ko ban san wata hanyar da za a bi ba alqur'ani da sunna ba dai har ka san hanyar alqur'ani da sunna din to me ne tambaya ta ka bi hanyar alqur'ani da sunna din ka gani matsalar ka ba duk za ta warware ko kuma tambaye ce bai iya ba mun sani ba amma kuma yayi wasu tambayoyin masu kyau sai fi kowa na tambaya ne game da mutumin da idan goman ƙarshe na watan ramadan suka shigo ya ce sai ya daina sallar tarawihi saboda zai yi tahajjudi mai hukuncinsa duk shekara sai an yi maganar tahajjud tarawihi ina jin kullum sababbi muke samu a majalisar ko ba ramin faɗa da tahajjud da tarawihi da qiyamul layli da salatul witr da abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne suna ne kawai ya bambanta saboda wasu abubuwa da suka faru kamar shi tarawihi mun ce abinda ya sa aka kira shi tarawihi saboda a dace suna yin dogon karatu ne in aka yi raka'a ɗaya biyu to sai an ɗan tsaya an huta sannan a tashi a sake kawo wasu biyu a yi sallama a huta tsakanin duk raka'o'i biyu sai an yi hutu to wannan hutun ita ce tarwiha to suka yi yawa a jam'i na zata ce tarawihi wato hutu da ake ta yi shi ne fa kawai dalilin da za ka ba shi kuma shi ne ƙiyamul layli tahajjud shi ne rashin ka zauna ba kai bacci ba min al-layli fa tahajjad bihi nafilatan lak ka hana idan ka bacci shi ake cewa tahajjud wanda zai qiyamul layli tabbas zai hana idan sa bacci ne shi yasa ake kiran sa ka tsaya cikin dare kai sallah shine qiyamul layl kai tsayuwar dare kai sallah raka'a uku biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku ita ce ake kira witri da sanda aka samu ɗaya mara to an samu witri saboda ka duk sallah ɗaya ce illa iyaka watakila kasancewar ana yin ita tarawihin da muke faɗa a farko-farkon dare da zarar an gama sallar isha'i saboda mutane su koma gida ba za a buƙaci fitowar mutane bayan isha'i su dawo masallaci ba sai ake yi musu ita a lokacin ita ce ɗin dai tahajjud ɗin dai sai dai kawai yanzu lokacin baccinka ne bai yi ba shi yasa kake ganin ta daban to idan goman ƙarshe ta zo wasu sukan haɗa duka biyu su yi daga farkon dare su yi can ciki tsakiyar dare wasu kuma sukan taƙaita a ta daren ba sa tsaya su ce za su yi wannan tunda dai duk abu ɗaya ne kuma wasu sukan yi kwaɗayin kada su wuce adadin raka'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda akwai saɓani tsakanin malamanmu wasu suna ganin za a iya wucewa wasu suna ganin a taƙaita a iya abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda Aisha radiyallahu ta'ala anha an ruwaito tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa wuce shi raka'a 11 a Ramadan ko a wani wannan Ramadan ba to wasu su tsaya akan cewa 11 din nan ko 13 in aka hada da raka'o'i biyu da yake karawa Annabi baya wuce su wasu suka tsaya akan wannan wasu kuma suna ganin a tunda nafila ce ana iya a mata a buɗe to wanda suke ƙoƙarin kiyaye wannan 11 din ba sa son wucewa to sukan bar wannan ta farkon daren sai su bari sai su yi ta a ƙarshen daren shine tahajjud wasu masallatan ma idan liman shi karan kansa yana da wannan ra'ayin sai to mu za mu yi tahajjud ne in goma ƙarshe ta shigo ba sai mun tarawihi ba wannan duk babu matsala a ciki mas'ala ce da aka samu sabani tsakanin malamai Imam Malik yana cewa raka'o'i 11 ahabbu ilayya ni na fi son 11 wannan maganar Imam Malik ce to dole kuma ko ina ko za a iya samun wanda shi ma zai faɗi haka yace shi ma raka'a 11 yace ya fi ita fi so in ya bari can ƙarshe da daddare ya tashi ko ya zo masallaci lokacin da ake yayi babu wani abu a cikin wannan ya halatta ga mutumin da yake kiwon kaji yake kiwon kifi ko yake kiwon kaji da kifi ya rika jefawa kifin mushen kaji suna ci shi kifi ai ba wanda aka wajabta masa halal da haram bane ko ya ce wannan mushe ne an haramta wa kifi ba saboda wani kifi ba ne wannan kai da aka haramta maka bushen kaza amma kifi ba haramta masa ya ci bushen kaza ba ko ya ci babu wani abu wani zai ce to ai in ya ci bushen ya girma ka ci shi kai kuma ka ci bushen ne ba watakila wannan dogon zangon ne yasa har yake tambayar babu komai akwai abinda ba malamai suke istihala duk wani abu in ya shiga jiki to in ya bi jiki zai canza ne ya koma jini ya koma kitse ya koma nama ya koma shi ke ba wancan abin ba ne na farko ba a ce a kace abin nan ka abin yanzu aka sawa abin nan shuka taki ta girma in kana cin abin nan mai sunansa wadannan ganyayen da muke ci salak ji kake kana cin taki ba taki kake ci ba ganye kake ci kana rufe ido saboda ya riga ya koma wani abu daban so ba duk abin da ya canza daga yanayinsa ya koma wani abu daban to ya canza hukuncinsa ma ya canza shine abin da ake cewa istihala ya tashi daga yanayinsa yaro ne ya yi fitsari a jikin zani sai aka shanye zanin a rana saboda dukan rana sai ya sa wannan fitsarin sai ya zama babu zarninsa gaba ɗaya ya tafi gashi dai ana ga alamar shatin da ya zuba amma zarnin ya tafi shikenan ya tashi daga najasa kuma wanda shi ake cewa istihala haka babu wani abu dan an yi wannan. Wasu suka yi amfani da kashin abin nan ba na dan adam, to ya ce abincin da ya furo da wannan haramun ne saboda an samu abin da ake to istihala, wato ya canza halin, intakala min halin ila hal, shine istihala. Haka dan ya bawa kifinsa mushen kaza, ka ji damuwa. Shi ne yake kuma maganar kajin da suke kwai, ina jin da shi yana kiwo ne. Kajin da suke kwai ya yake fitar da zakkansu, wato yana nufin za a haɗa da su ne in aka tashi lissafi, ko kuma kuɗin kwan kawai zalla za a haɗa. Kajin da aka saye su don su yi kwai, idan dan wannan kawai aka saye su, ba su ba kadara ba ne, ma'ana ba su ne ake kasuwancin da su a saye a sayar ba, kawai amfanin su yi kwai, to ba za a sa su cikin abin nan ba, cikin lissafin kuɗin da zakkawa. Amma sautari mun san cewa su waɗannan kaji idan suka kai wani stage, to sayar da su mai su yake yi, sayar da su yake ya sayo wasu, haka su ma sun zama cikin kadararsa. Ba kamar kana da motar haya ba, ko kana da gida wanda kake bayar haya, wannan duk ba ka fitar masa da zakka ba, in shekara ta yi kawai za ka fitar da abin da ka tara ne ka ajiye shekara na abin da wannan gida ko wannan mota suke haɗa maka. Amma su wannan kaji idan har su ma na sayarwa ne, to su ma in ka tashi za ka yi lissafi da su. Sai kuma wanda yake tambayar wankan juma'a sifatu kamal, shin za a iya yin sallah da wannan sallar juma'a da wannan wankan? Wankan juma'a ba wanka ne na ɗauke ba na ɗauke hadas ba ne, ba na ɗauke kari ba ne, ba kamar wankan janaba ko wankan haila ko na nifasi ba ne. Shi wankan janaba kaga wani kari ne a jikin mutum babba, yayin da kai wanka sai ya zama ka ɗauke shi, wannan wanka ya ɗauke ma wannan karin. Amma shi wannan na juma'a wankan tsafta ne, saka kowace sifa kai wajen yinsa yana nan sunan shi kawai wanka, kakka ɗauka in kai wata sifa akwai wata sifa, shi wankan juma'a mai bai da wata sifa, sifatu kamal shi ne ka wanku sosai, ka sa sabulu jikinka ya yi haske, kai duk da tunda yake jikin shi ne sifatu kamal ɗinsa. Amma ba yadda ake wankan janaba ɓarin dama ɓarin hagu alwala waye kamar yadda kake faɗa a nan ba, ba ka ake wankan juma'a ba. Shi wankan juma'a na tsafta ne, ba na kari ba ne, ba wani kari ne a jikin ka ke ɗaukewa ba, saboda haka ba za ka yi sallah da wannan wankan ba, ko da wani irin siga ka yi shi. Akwai wata da ta rubuta tana neman addu'a game da Allah ya jarrabi mijinta, yana shan taba, kuma tabar ta sa shi banda wari ba abin da yake, saboda haka warinsa ya sa har ba ta ma iya matsa kusa da shi, tana guje masa, ga shi ne tana son shi, kuma ba shi da wasu miyagun ɗabi'u da ba za a iya zaman aure da shi ba, amma saboda tsananin shan taba ba ta son tunkuta matsa kusa da shi, komai na shi ta ci wari yake, komai na shi wari yake. Shi ne take neman a taya ta addu'a, Allah ya sa ya daina wannan taba da yake sha. Kuma lokaci irin na Ramadan, wannan makaranta ta Ramadan wata dama ce ga irin waɗanda Allah ya jarraba da irin wannan bala'i, su gwada barin cin tabar a irin wannan lokaci, tunda sun zama addicted, sun shaƙu da abin, saboda ba za su iya bari ba. To hanyar magance irin wannan shine rage adadin abin da ake sha, ko giya da Allah ya tashi haramta ta, saboda na yarabawa suka shaƙu da giya, sai aka sa musu tsananta da farko, fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima, aka fara sa musu tsananta, sai aka zo aka takura musu wajen lokutan shan dan adadin da suke sha ya ragu, ce la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sai zamana adadin lokutan da suke shan giya ya ragu sosai. To wannan raguwar sai taimaka kawai lokaci daya, sai Allah subhanahu wataala ce fa hal antum muntahun, ko kun daina, suka ce mun daina. Shi ma zai iya amfani da wannan damar kuma ci gaba da addu'a in har daga zuci yana son ya bari dan mutum ba ya yana da kyakkyawar irada a ransa ba ko menene kake so ka Allah ya baka idan ba daga zuci abin yake ba to sai kaga cewa ka rasa dole sai an samu kyakkyawan niyya kai ma daga bangarenka wannan shine abin da ake bukata daga wajen sa sauraka in yayi kyakkyawar irada yayi kyakkyawan niyya to ubangiji subhanahu wataala zai taimaka masa wanda Allah ce fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli yurida islah yuwaffiq Allah bainahuma in yurida islah in suna son su ga sun samu daidaito to Allah zai datar da su sauraka ana bukatar kyakkyawar irada muna masa addu'a Allah ya sa ya janye ya bar wannan munan dabi'a ko wadanda Allah ya sharaba da wannan mummunan hali ubangiji subhanahu wataala ya raba su da shi shiga bala kala
a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم nasfa
Allah subhanahu wataala yace qala annabi Musa yace fadhhab tafuka bani wuri fa inna laka fil hayati an taqula la misas lalle sakamakonka tabbas sakamakonka a rayuwa shine ka rika cewa la misasa ba kada a taba ni bazan taba kowa ba wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kuma kana da wani lokaci kayyadajje na zuwa gare mu ranar gobe kiyama lan tukhlafa ba za a saba maka shi ba wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan kuma dubi abin bautarka wanda ka dukufa akan bautarsa lanuharriqannahu lalle tabbas za mu kona shi sun balanan sifannahu fil yammi nasfa sannan za mu shekar da shi a cikin kogi jiya muka fara bayani akan wannan gaba lokacin da annabi Musa alaihi salam bayan ya gama jin wato ikirari na shi Samiri na cewa shi lalle shi wanda laifi kuma yayi ne yana sane da kuma san zuciyarsa kawai ya bi kazalika sawalat li nafsi haka raina ya kawata mun saboda nayi abin da nake so ne shi da annabi Musa alaihi salam ya ce to ka tafi ka ba mu guri ka sake shiga cikin mu kan mu sake ganka cikin jama'ar mu kuma ka tabbata cewa sakamakonka a rayuwar duniya shine Allah zai jarrabe ka ba za ka taba yadda wani ya matso inda kake ba kai ma kuma za ka taba matsar wani ba za ka taba yadda wani ya taba ka ba kai ba za ka taba kowa ba Allah zai jarrabe ka da wannan cutar don haka za ka yi ta yawo ne kai kadai kamar mahaukaci ba ka iya zama cikin jama'a ba ka iya mu'amala da kowa sannan kuma a lahira akwai wani lokaci da yake jiranka shine ranar lahira ranar da zaka koma ga Allah subhanahu wataala kuma wannan rana ce da ba za ta saba ba ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawarin zuwan ta zaka tana nan tana jiranka annabi Musa alaihi salam yayi masa wannan sannan sai ya dawo kuma wajen shi wannan dan baraki da ya kera yasa ake bautar sa yace wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifan dubi abin bautarka wanda ka dukufa wajen bauta masa wanda ka dukufa kana ta bautarsa da kai da mutanen da suka yadda da kai har suke cewa lan nabraha alaiha kifina hatta yarja ilaina Musa ba za mu gushe ba muna ta dukufa akan sa har sai Musa ya dawo to dube shi dubi kaga yadda za mu yi masa anan annabi Musa alaihi salam bai bishe shi da wani abu da ya wuce ya sa ido ya gani saboda wanzuwar dalili ne zai nuna masa shi a aikace wannan abin nan ne al-adil ne ko dalil ne mahsus akwai addalilu akli dalili na hankali wanda in ana gaya wa mutum shi yana buƙatar ya tsaya yayin wani tunani kafin ya gano shi ko kafin ya kai ga riskarsa to amma wannan abu ne zai gani da idansa ba buƙatar sai yayin wani tsaya dogon tunani ya sa ido ya ga yadda za a yi da shi wanda yanda yake cewa shine Allah din ce wanzur da haka dubi shi yasa kawai kira shi zuwa ya kalla wannan shine ka'idar dalilai dalilin da yake na hankali yana buƙatar a ba mutum dama ya yi tunani a falata akirun a falata tafakkaru amma dalilin da yake mahsus ganinsa kawai za a yi to kawai ido zai buɗe kawai ya gani sai ya ga cewa ashe wannan abin da ya cinzace Allah ne ko ya ce wa mutane Allah ne gashi nan babu abin da ya yi wa kansa ce ila ilahika ka dubi Allahnka ko abin bautarka sai annabi Musa alaihi salam ya kira wannan dan mariƙin da cewa Allahnka dan ya nuna ƙasƙancin wannan dan mariƙin da ya nuna wulaƙancinsa da rashin kimarsa a wajensa bai isa har a ce da shi Allah Musa ba a banu Isra'ila ba balle a ce Allah Musa alaihi salam a can baya ba ce suka yi faƙalu haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi wannan shi ne abun bautarku shi ne abun bautar Musa fanasi sai ya manta shi ne annabi Musa alaihi ke nuna musu cewa ba abun bautar su bane ba abun bautar shi bane abun dai bautar shi Musa ne ce unzur ila ilahika gaba ɗaya ya ɗauke yanzu ‘yan maru Isra’ila daga bautar wannan mutum don haka shi yanzu kai yanzu kai kake ganin gaskiya kake kai to wannan abun bautarka ne shi yasa ya kira shi da haka sannan ilahika alladhi zalta alaihi akifan ya ba da sifarsa ita ma don ƙara nuna masa cewa abin da yake ɓata ne ka dukufa a kansa ba dare ba rana ka lizimce shi wanda kuma bai cancanta a dukufa a kansa a bauta masa ba Allah subhanahu wataala shi ya kamata a dukufa a bauta masa ba dare ba rana amma wannan dan maraki wanda kai da kanka amma kuma saboda lalacewa da taɓewa har ka dukufa a kansa kana bauta masa to gashi nan ka duba ka ga yadda za mu yi lanu harriƙannahu nabi Musa ya rantsuwa wallahi wallahi sai mun ƙona shi sai mun ƙona shi ya ce lanu harriƙannahu mun ƙona shi da wuta kamar yadda yawa daga cikin malamai suka ce wannan suka ce to wannan ya nuna kenan wannan dan maraƙin tsoka ce da jini domin tsoka da jini shine in aka ƙona shi da wuta zai bushe abin nan sai kuma a sheƙe ko a daddake shi kuma sai a sheƙe abin nan ɗinsa tokarsa a cikin teku amma idan da a ce yana nan a matsayinsa na zinari da azurfa to ba zai yi a ce kuma a sheƙe shi ba in ka sa zinari da azurfa a cikin wuta zai narke in ya bushe kuma zai daskare kaga ba magana kuma a sheƙe shi to suka ce tunda har ya ce lanu harriƙannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa to ya nuna kenan ya tashi daga matsayin zinari da azurfa yayin da ya wannan saddabar ko kuma yayin da ya saka wannan asarin rasul din a tare da shi ya tashi daga matsayin wannan zinari da azurfa ya zama nama da tsoka to nama da tsoka ne aka ƙona shi to ana iya dandake shi sannan kuma dusassa abin nan tokarsa a sheƙe ta akwai wasu malamai da suka fassara lanu harriƙannahu za mu niƙe shi to niƙewa ne tana yiwuwa zinari da azurfa a niƙe shi ya dawo gari zai yiwu a niƙe shi to akwai ƙira'a da take ƙarfafar wannan tafsiri shine lanahruqannahu shine kamar a niƙe shi sannan ya ce thumma lanansifannahu fil yammi al-yammu anan teku yana nufin shi wannan bahrul ahmar wannan red sea ko kogin maliya wanda suka tsallako shi ne ake magana a nan ana ce da shi bahrul kulzum a gurin yahuda ko a cikin abin nan old testament suna kiran shi bahar suf wato suna ba shi sunan suf annabi musa alaihi salam ya nuna masa haka zai yi masa domin ya fahimci ko su sauran banu Isra'ila da suke da za su ake ce musu abin bauta ne su fahimci cewa da a ce Allah ne da abin bauta ne ai da ba zai bari a yi masa haka ba da za a yi abin bautar da yake bautarsa shine Allah shine mahalicci shine mai bayarwa mai hanawa zai bari a ƙona shi a sheƙe tokarsa cikin cikin kogi ba zai yadda ba to tunda har gashi nan an iya ka an iya daukan shi an sa shi a wuta an kona shi an sheke to kasa cikin a cikin teku wanda ya nuna ba Allah bane to annabi Musa yayi haka saboda kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufri wato sun konkwadi tsananin san wannan dan marakin wato san bautar wannan dan marakin ya riga ya shiga zukatan banu Isra'ila idan annabi Musa alaihi salam ya bar shi bai batar da shi ba gaba daya to wawa maki su iya komawa bautar sa saboda haka sai ya nuna musu a aikace su gani a gaban idansu gashi nan ya lalata shi bayan ya lalata shi ya kona shi ya shekas da shi cikin ruwa ta yadda babu yadda za a dawo da shi a ci gaba da bautarsa domin ya cire musu san wannan abin daga cikin zuciyarsu wanda ya zama musu kamar fitina kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya kira abin fitina saboda idan abu ya riga ya shiga zuciya to kawar da shi sai an ɗauki matakai masu ƙarfi sosai daga cikin matakan shi ne gaba ɗaya wannan abin a daina ganinsa idan har ana ganinsa to babu maki kuma wannan fitinar ta kuma dawowa saboda annabi Musa alaihi salam sai ya zabi ya yi abin da gaba ɗaya abin ba zai sake dawowa ba dan wataƙila da cewa aka yi to tunda zinari da azurfa shikenan a ɗauka a narka ta a yi kayan ado da ita a yi amfani da ita mata su yi amfani da ita to ba mamaki in an ma yi haka an yi abin wuya ko an yi abin hannu a samu wani yana bauta wa abin wuya ko abin hannu shi a yi wani ɓangaren wani allansu ne to amma in gaba ɗaya babu shi to an yi maganin matsalar to anan akwai taghyirul munkar bil yadi annabi Musa alaihi salam ya amfani da ikonsa da damarsa ya kawar da abin da yake barna ce da karfin ikonsa ya dauke wannan dan barakin ya kona shi ya sheke dukansa a cikin wuta a cikin ruwa to wannan sunna ce ta annabawa waɗanda suka samu dama suka yi wannan wanda ya sunnanta wannan shine annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya tafi wajen gumakan waɗanda suke mutanensa faraga alaihi darban bil yamin yayi ta dukan su da ƙarfi yayi ta dukan su da ƙarfin to da Allah ya bashi da Allah ya ce faj'alhum juzazan yayi kace kace da su yayi rugurugu da su illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un to annabi abul anbiya Ibrahim alaihi salam shi ya fara wannan shi ma annabi Musa alaihi salam anan shi ma ya bi wannan sunnar shi ma ya samu wannan dan maraki ya kona shi ya kuma sheke tokarsa annabi sallallahu alaihi salam shi ma irin wannan lokacin da ya zo Ka'aba bayan ya fito Makka gumakan da suke Ka'aba saman Ka'aba da cikin Ka'aba wajen 360 duk ya rushe su da shi da sahabbansa idan ja al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa ya riga aika sahabbansa gari gari inda duk aka ji wani labarin wani gunki da ya fitini mutane ake bautarsa da sallallahu alaihi tura a je a kawar da shi kamar yadda tura sayyidina Ali ya tura Jarir ibn Abdullah al-Bajali wasu daga ciki irin Khalid ibn al-Walid suka je suka rusa gumaka a garuruwa daban-daban cikin ƙauyukan Larabawa to wannan duk yana daga cikin taghyirul munkar bil yad shi taghyirul munkar bil yad shine mataki mafi ƙololuwa ga wanda yake da damar yinsa ba kowa ne zai canza munkar da hannu ba akwai wanda zai yi wannan shine wanda ikon yake hannunsa wanda ikon ba hannunsa to sai zo mataki na ƙasa da wannan in shi ma yana da ikonsa matakin ƙasa da wannan shine ya faɗa ce abu kaza ba shi da kyau abu kaza ba mai kyau bane abu kaza a daina yi laifi ne wannan mataki ne na wanda yake iya faɗa kuma yana da abin da zai faɗa so kaga wannan mataki ne shi ma da masu shi ba na kowa da kowa bane sai mataki na mai bi masa shine matakin inkar bil qalb ga wanda ba zai iya magana ba to ya ki abin a zuciyarsa kin abun a zuciyarsa shi zai sa ba zai ma halarci gurin da ake abun ba bare a ganshi a gurin to ne shine adhaful iman shine mafi karanci mafi raunin imani to wannan matakai kowanne mataki akwai mai shi mataki na taghyirul munkar bil yad mataki da na ashabul qudrah zawul qudrah wanda suke da iko a hannunsu kamar wasu mulki kamar uba a gidansa wato mai gida a gidansa kamar shugaban ma'aikata a ma'aikatarsa wanda duk yake da iya yin amfani da hannunsa ya hana wani abu a inda yake da wannan ikon to wannan matakin nashi wanda duk ba shi da wannan ikon to ba a tura masa ba in yayi haka to ya tsallaka inda ba a ce ya je ba domin wannan kokarin ya tsallaka inda ba matakinsa ba to zai iya jawo wata barnar da ta fi wacce yake kokarin gyarawa ya ga ana yin wani abu ba daidai ba ya ce cito bala ya gaito abokansa a zo ko da ƙarfin tsiya a hana abin nan ƙarshe haɗa ya barke wataƙila a salwantar a rasa rayuka ma garin ya hana wani abu wanda ake yi na saba ya sababa mace-mace ko ƙone-ƙone ko hargitsi ko tashin hankali kaga munkari da yake ƙwarƙarwa ya haifar da wasu munkarat da yawa shi yasa baya halatta wajen kawar da munkari kai abin da zai haifar da wasu munkarat kuma da suka fi waɗancan ko dai guda ɗaya da ya fi wancan ko kuma suka yi fi wancan yawa shi yasa aikin hizba ake aje komai a matakinsa ko da shi kuma Allah ya ba shi iko zai iya magana in komai magana tana ana ji ana ɗauka sai ya magana da waɗanda suke iya su kuma su kawar da abin ce to abu kaza yana faruwa abu kaza ya kamata a duba a yi wani abu a kai to su kuma sai su ɗau mataki in wani abu ne da ya fantsama cikin mutane ake ta yi na saban Allah shi kuma yana da abin da zai faɗa da mutane za su gamsu cewa abin nan saban Allah ne su daina kamar malami akan mimbarinsa ranar juma'a ko a gurin darasinsa ko a gidan rediyo ko a inda duk yake ya san da wani sako ce to abu kaza yana faruwa cikin jama'a ba daidai ba ne a daina kaga wannan mataki ne na nashi zai iya wanda ya kasance ba shi da abin da zai faɗa wataƙila bai da ilimin da zai iya bayanin a gane cewa abin ba daidai ba ne to kai ya ce shi sai ya yi bayani dole da aka yi je gidan rediyo ya yi zage-zage ƙarshe kuma a zo a yi fitina ta kayi zagi ba wanda zai gamsu da zagi ba hujja ba ce ka fafaɗi ka ci wasu mutanen banza suna zo suna ta ayyukan aikin da bai dace ba mutanen banza kaza kaza to amma ba wata hujjar da aka ji da suke nuna cewa mutanen banza ne suke abin kuma abin da kake faɗa ba daidai ba ne to irin wannan kaga ya shiga shi ma hurumin da ba nasa ba to annabi Musa alaihi salam kusan ya yi amfani da taghyirul dan saboda a lokacin shi ne shugaba babu wanda yake iya hana shi wasu malamai sun yi hujja da wannan akan cewa duk dabbar ana ya halatta a kawar da dabbar da aka san cewa kawar da ita akwai maslaha kamar ya zo a cikin wasu hadisai cewa duk dabbar da aka yi lalata da ita a kashe ta to wasu sun yi hujja da wannan cewa to kaga annabi Musa alaihi salam a bisa kaulin cewa shi wannan al'ijil din ya zama zalahmin ne wa dami yana da jini yana da tsoka suke hujja da cewa to kaga dabba ce ta ma annabi Musa ya kawar da ita saboda ta zama fitina ta zama wanda ake barna da ita akwai wanda ya zo a hadisai da suka zo cewa a kashe ita dabbar in har an yi lalata da ita don ganinta zai iya ta duk sanda ta gitta zai iya jawo wani abu abin nan a Saudi a cikin littafinsa al-Iklil ya kawo wannan sannan kuma malamai har ila yau sun yi hujja da wannan akan cewa kiyaye wato kulawa mutane da aqidarsu yafi kulawa da dukiya muhimmanci tsare aqidun mutane da addininsu na gaba da tsare dukiya idan ya kasance shi wannan dan maraki zinari ne azurfa ce da abin nan tarin gwalagwalai ne da zinari da azurfa amma aka zaɓi cewa a lalata shi gaba ɗaya saboda a tsare aqida da imanin Bani Isra'ila to wannan ya nuna kenan ana kaddamar da addini akan dukiya kuma dama haka ne daruratul daruriyatul khams wadannan abubuwa wadanda suke na larurar rayuwar dan adam guda biyar zamu ga cewa na farkon su shine addini abinda yake biye masa na biyu shine rai na uku shine hankali sannan dukiya ta zo ita ce ta hudu saboda haka addini shine na farko saboda kiyaye addini akan iya mutum yakan iya hakura da dukiyarsa gaba daya haka ga cewa sahabbai sai da suka bar dukiyarsu don su kaɗan su tsira da addininsu an fitar da su khuruju min diyarihim wa amwalihim sun bar gidaddajinsu sun bar dukiyoyinsu saboda mai addinin da su yana gaba da dukiyarsu don haka ana gabatar da hifz daruratul din akan daruratul mal don abinda zai jawo matsala a cikin addinin mutane ana kokarin a ga an kawar da shi ko da dukiya ce idan har aka gabarin sa din zai iya jawo wata matsala wato kamar a ce ga wani gida nan ana yin ayyukan badala kuma an yi abin ya ki cintira to mai iko mai mulki na iya cewa a rushe gidan duk da cewa rushe gidan lalata dukiya ne idan an kashe kuɗi wajen gina shi to amma in aka san cewa in aka bar shi zai lalata tarbiyar al'umma zai lalata abin nan sai ya ce a rushe shi kuma in aka rushe shi ba a yi laifi ba duk da dukiya ce aka lalata na'am
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
النبي موسى عليه السلام ya ci gaba da gaya wa banu Isra'ila yanzu ya fitar sha'anin kuma Sabiri ya gama da maganar Sabiri ya gaya masa ubarsa a duniya da ta lahira ga kuma abinda ya zama shine sakamakon abinda ya kawo na bautar dan baraki sai ya dawo yake kuma magana da mutanensa yanzu ya kawar da kai daga shi Sabiri ba ya da wani kima kuma yanzu da za a ci gaba da magana da shi innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa huwa abun bautarku kawai shi ne Allah da babu abun bauta da gaskiya sai shi wasi a kulli shay'in ilma iliminsa ya yawanci komai annabi Musa alayhi salam yake gaya wa mutanensa cewa ba su da wani abun bauta na gaskiya sai Allah shi kadai ne abun bauta haka wannan da suka bautawa a baya ba abun bauta bane innama Allahu ilahun wahid abun bauta ɗaya ne tak abun mamaki irin su Ibn Arabi al-Hatimi al-Makki a cikin littafin sa Fusul Hikam yana da'awar cewa wato wanda suka bauta dan maraki Allah suka bauta ko da kuwa a zahiri an ga kamar dan maraki suka bauta yace Allah suka bauta ba kuma annabi Musa alayhi salam da yazo yayi fada ba yayi fada bane akan an bauta wa dan maraki yayi wa Haruna fada ne akan ya hana su bauta wa dan maraki amma shi ya san cewa ba wanda yadi ya bauta wa dan maraki Allah ya bauta wa saboda Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka ya hukunta su suna cewa ubangijinka ya kaddara ba za ku bauta wa kowa ba sai shi suka ce qada suka fassara ta da kaddara ma'ana dukkan abin da kaga an bauta wa shi aka bauta wa wannan sune da ake cewa yan hakika ku jana magana yan hakika masu kiran sunayen wasu suna ce musu Allah komai su ce Allah su ma kansu su kira kansu Allah to wannan tsohuwar aqida ce mummuna da tafi aqidar yahudu da nasara zama kafirci yahudu abinda alqur'ani ya gaya mana cewa wa qalatul yahudu uzairun ibn Allah shi kadai abinda su ma ba duka yahuda bane suka faɗa haka ai ba duka yahuda ne suke da aqidar cewa uzairun dan Allah ba wasu ne daga ciki su kuma nasara Allah subhanahu wata'ala ya ga mana sun ce salisu salata kar kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah kafir ta wadanda suke cewa Allah ɗaya uku ne to saboda ka su sun takaita abu cikin uku amma shi wannan da ya tashi cewa kowa da komai Allah Allah ne kaga kafircin sa ya shallake na kowa a duniya to kuma suna da awar wanda wai shine tauhidi shine kadaita Allah domin baka yadda da kai wani saban mai ba sai shi wa in ka yadda akwai wani abu da za a bauta ba shi ba to ka yadda akwai saban mai da ba shi ba shi kuma samuwar tashi ce shi kadai to da wannan shi dai yake musu wasa kuma an samu su can a baya da suka daure musu gindi kamar shi wani ibn arabi al-qunawi ibn sab'in ibn al-farid sunaye suna nan a rubuce da suka daure ma wannan aqidar gindi da take an shigo mana da irin wani aqidar kasan mu ta hanyar wasu dariku shi yasa su yanzu yaran suka shiga suke bayyana ta baro-baro cikin abinda ibn arabi yake faɗa a fususul hikam yana faɗar cewa annabi musa da yazo yayi wa haruna faɗa ba yana masa faɗa ne akan ya wato akan an bauta da mulki ba akan ya hana an bauta wa dan mulki saboda me zai hana an bauta da mulki ka duba fa ayoyin yadda suke magana ka duba yanzu abinda muka ji ya gaya wa samiri karshe ce wanzur ila ilahika alladhi wanzur ila ilahika alladhi zalta alayhi akifan la nuharriqannahu thumma lanasfannahu fil yammi nasfa innama ilahukum انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما ولا في شيء ابدا ابن موسى yake fada to yanzu shi za mu gaskata ku alqur'ani alqur'ani ya ga mana annabi Musa alayhi salam ya tabbatar da cewa wancan abin da aka bautawa zalunci a kai abin alqur'ani yake qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al'ijl tubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu at-tawwabur rahim an kira abinda suka yi zalunci har ma aka ce su kashe kansu da za a ce sun yi tauhidi sun bauta Allah kuma a ce zalunci suka yi kuma a ce su kashe kansu babu abinda za a kira shi zalunci sai shirka wato kamar shirka inna shirka la zulmun azim kafirci shine zalunci wal kafiruna hum adh-dhalimun saboda haka wannan aqida ce mummuna ko da kuwa wasu ta kokarin yada ta ada a can baya Allah ce innama ilahukum innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa huwa abun bautar ku kadai shine Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai shi wasi'a kulli shay'in ilma ilimin sa ya yarci komai don haka babu abin da bai sani ba komai da komai ya sani daka yanne kamar ishara ce zuwa ga yake musu cewa su ji tsoron sa kamar yana jan hankalin cewa ku ji tsoron Allah saboda me saboda ilimin Allah ya kiwaye komai duk abin da mutum yake yi Allah yana ganin sa sannan Allah ce kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa kamar haka ne muke baka labari daga labarurrukan abubuwan da suka riga suka gabata wa qad atainaka min ladunna dhikra kuma hakika mun baka alqur'ani daga wajenmu
man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla
man a'rada anhu wanda yajri wa shi wannan alqur'ani فانه يحمل يوم القيامه وزرا وانا زي دوكي نوي واتو لفي مي نوي رانا غوبه قيامه خالدين فيه شنا مدوما ا cikin wannan zanubi وسالهم يوم القيامه حملا wannan nauyi da suka dauka ranar gobe kiyama yayi muni gare su wato surar ta fara magana da alqurani ma anzalna alaykal qur'ana litashqa da wannan surar ta bude Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa bai saukar masa da alqur'ani ba dan ya wahalar da shi ta hanyar alqur'ani ko dan ya wahala shi da alqur'ani kuma yana daga cikin alqur'ani waɗannan labarurruka da Allah subhanahu wataala yake bamu daga ciki har da wannan labari da ya ba mu na annabi Musa alaihi salam wanda a cikin sa muka ga riayatullah wato kulawar ubangiji subhanahu wataala da renan da yayi wa annabi Musa alaihi salam da dan uwansa da mutanansa har ya kubutar da su daga balahirar da suke ciki ta kangin bauta ta fir'auna da jama'arsa daga nan kuma sai Allah ya sake dawo magana da akwai alqur'ani wato bayan an gaya mana alqur'ani da abinda alqur'ani ya kunsa da kula da alqur'ani yayi ma wasu daga cikin annabawan Allah annabi Musa alaihi salam sai kuma magana ta sake komowa kuma akan alqur'ani aka koma inda aka fara an fara da manzalin alaikal qur'an da tashka to kuma an dawo kuma mutun har ila yau mutun alqur'ani da aikin alqur'ani da kuma sakamakon wanda zai bijirewa alqur'ani Allah ce kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq kamar haka ne kamar yadda muka baka labarin kissar annabi Musa alaihi salam muka baka labarin kissarsa tare da fir'auna da mutanansa muka baka labarin banu isra'ila tare da annabi Musa to kamar haka ne ko muke baka labarin wasu labaran da suka riga suka gabace ka wanda baka gansu ba kuma muna baka su kamar yadda suka faru ba tare da mun tauye maka ko mun kara maka ba wato kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaba bada wancan labari cikin wani uslubi wanda yake mai jan hankali cikin wani tsari mai jan hankali wanda kuma ciki ya kunshi bishara ga wannan al'umma cewa Allah subhanahu wataala zai daukaka ta zai ba ta kariya tunda har ya bawa al'ummar annabi Musa alaihi salam kariya wanda an san cewa annabi Musa alaihi salam bai kai annabi sallallahu alaihi wasallam daraja a gurin Allah ba bai kai shi matsayi a gurin Allah ba amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya bawa al'ummar sa wannan kariya har ya kubutar da su to kamar haka kuma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuka cancanci ku samu wannan kariya ko fiye da ma yadda suka samu saboda ku kuna karkashin wani annabi da ya dare da su kuma yadda Allah subhanahu wataala ya ba su iko akan magabtan su kuma haka Allah zai ba ku iko akan magabtan wannan sura kamar yadda muka faɗa ba sura ce makkiya ta sauka lokacin da musulmi suke cikin rauni suna ganin zalunci iri-iri ɗayansu yana jin tsoron ya bayyana imaninsa saboda manya-manyan makka gaba ɗaya sun haɗa kai wajen zalunta duk wani wanda suka san mumini ne shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba suka bi hanyoyi daban-daban wajen cutar da shi wannan surar ta sauka a daidai wannan lokaci aka gaya musu ga yadda annabi Musa ya taso a gidan fir'auna ga irin kulawar da Allah subhanahu wataala ya masa ga yadda Allah subhanahu wataala ya sa shi ya yi fita daga cikin Masar wato ya yi hijira ga yadda ya dawo da ƙarfi ga yadda ya kubutar da jama'arsa ga yadda addininsa ya yi ƙarfi to kamar bishara ce ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa a wannan lokacin kada su ga rauninsu a yanzu yadda ubangiji subhanahu wataala ya yi wa annabi Musa da mutanensa to su zai musu fiye da haka ma to kuwa ka haka abin ya faru kan ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da shi da jama'arsa kuma daga ba suka zo da ƙarfinsu sai ga shi garin makan gaba ɗaya za ya da ƙarƙashinsu to wannan ƙissoshin kamar haka Allah yake baka labarinsu wato ana nuna maka cewa ba haka kawai ake baka labarinsu ba don kawai a bada labari ana bada labari ne don ya kasance akwai darasi a ciki su waɗanda ake karanta musu wato da waɗanda ba musulmi ba su mushrikai su ɗauki darasi su ma mu'mini su ɗauki darasi daga ciki to ubangiji yana yin wannan tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadha fasbir innal akhirata lil muttaqin Allah ya gaya masa cewa wannan labarin ghaibu ne da muke maka wahayin sa da kai da mutanenka duk ba ku san wannan ba to amma ku yi hakuri karshen al'amari yana tare da masu takawa to wannan shine abinda ubangiji subhanahu wataala ya dawo yana mana ta'liki akan wancan kissa kuma duk abubuwa yanzu ayoyin da za mu yi ta ji suna da alaƙa da alƙur'ani da darajarsa da aikinsa cikin wannan al'umma da kuma mummunan sakamako na waɗanda suke bijire ma wannan alƙur'ani za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh